demokradiya a yau. Cikin shirin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano tana da hurumin kama Yakubu Jingau ta tsare shi bisa zargin ɓata suna ga Sanata Jibrin Barau, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Mazaura, assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Babu shakka doka ta baiwa rundunar 'yan sanda a ƙasa kamar Najeriya 'yancin gudanar da bincike, inda gizo ke saƙa shi ne abinda ke biyo baya ga masu kallamiri. Masu kallamirin irin waɗannan hukumomi suna gani a ƙasashe irin Najeriya 'yan sanda sun zama dogarawan masu mulki. Muddin magana ta haɗa ka da mai mulki ko wani mai hali, galibi maras ƙarfi shi ne za a samu da laifi. Masu nazari suna ganin hakan yana da haɗarin gaske ga ɗorewar kowace irin al'umma inda ba a mutunta adalci. Gashi fitar da Mahmud Ibrahim Kuri haɗa mana tsakanin Sanata Jibrin Barau da Yakubu Ɗangawan Jingau.
Kimanin makonni biyu da suka gabata ne wani mai suna Yakubu Ɗangawan Jingau, guda cikin matasa masu yi wa 'yan siyasa hidima a nan Kano, ya faɗa komar 'yan sanda biyo bayan zarginsa da kalaman cin zarafi da ɓata suna ga sanata mai wakiltar mazaɓar Kano ta Arewa a Majalisar Dattawan Najeriya, wato Sanata Barau Jibrin. Sanatan da yana zargin Ɗangawan Jingau da bayyana lafuzan ɓata masa suna a gidan Radio Express da ke nan Kano, al'amarin da ya sanya ya miƙa batun ga rundunar 'yan sanda ta nan Kano, kuma jami'an rundunar suka kama tare da tsare wanda ake zargin. Kakakin rundunar 'yan sandan ta Kano DSP Magajin Musa Majiya, wanda ya ƙi amincewa na ɗauki muryarsa, ya ce yanzu haka sun gurfanar da Yakubu Ɗangawan Jingau a gaban babbar kotun shari'ar musulunci da ke 'yan kaba a nan Kano. Barista Abdullahi Ibrahim ɗaya ne daga cikin lauyoyin da suka bayyana a kotun domin kare wanda ake tuhuma.
Ana tuhuma sa ne da cewa ya ɓata wa Barau suna kuma ya ci masa mutunci. To amma a lokacin da aka karanta masa waɗannan tuhuma da ake yi masa, ya musanta aikata hakan. Kuma a ranar mun nemi kotu da ta danka shi a hannun beli, amma da ƙarshe ba ta faɗi ba menene ra'ayinta akan bada shi belin ko aka san haka, sai ta ɗaga shari'ar ya zuwa ranar 8 ga watan da muke ciki. To amma ɗazu mun yi waya da ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙarin ganin cewa shi wanda ake tuhuma ya fito beli, wadda take sanar da ni cewa jiya sun koma kotun tare da shi lawan da ya jagorance mu a cikin shari'ar. Kotun ta ba da shi beli a jiya, kuma ta yi umarni da aje da magana da ake cewa an ɓata wa shi mai ƙara suna.
Ma'ana kwafin kaset ɗin. Sanata Barau Jibrin dai ya ki cewa uffan, domin kuwa na shafe kwanaki uku ina kiran wayoyinsa a kulle, kuma har yanzu a lokacin da na haɗa wannan rahoto babu amsa saƙonnin da na aika ta layukansa na waya.
Shin 'yan sanda suna da hurumi a wannan batu? Tambayar da muka yi wa barista Modibo Bakari kenan, lauya mai zaman kansa a Abuja.
Ba huruminsu ba ne su shigo a wani ɓangare da ya shafi haƙƙin ɗan adam, kamar musamman magatiya da yadda ta zaɗa shafi wato civil action irin na haƙƙi na tozartawa na ko kuma na haƙƙi na tsakanin mutum da mutum, wanda kamar sun ake kira civil actions, wanda ya shafi kamar yanzu tsakaninka da bashi, masu hayan gida, ɓata suna, rigingimu na irin siyasa wanda ba su shafi barazana ga rayuwa ko na tsaro ba. To hukumar 'yan sanda wannan ba shafi huruminsu ba ne. To amma kuskuren da ake samu kullum, mutum ko da hukumar 'yan sanda suna so da yawa suke barin ainihin abinda suka kafa su, suka dora su a tsarin mulkin Najeriya da kuma dokar kafa hukumar 'yan sanda wato Police Act, su shigo wasu abubuwa don dalili ko na matsayi na mutum ko wasu kuɗi da ake ba su ko kuma wasu dalilai wanda ba doka ta yi tanadin su ba, sai su je su juya abu su mai da shi, ko da gaisuwa ne in bai game su ba su ce akwai threat to life, akwai barazana ga rayuwa, komin kasancewanta civil su mai da ita criminal. So in ba magana ta shafi offense against the state, wato criminal action wanda shafi laifi ne na ƙasa, wanda akwai doka da sai wannan tanadi ta ba da laifin akan wata doka, to 'yan sanda ba su da hurumi tsakanin ka jayayya tsakanin mutum da mutum ko tsakanin iyali da iyali ko duk wani abu da ya shafi wato civil action dai wanda ake kira civil action. Police ba su da hurumi akai.
Na fahimce
ka. Ba su da hurumi kwata. To babban kuskure ne idan police sun shigo wannan maganar sun dauke ta komin jirkita da aka yi mata, ba ba zai tada ita a matsayinta na defamation wato bata suna ya maida ita wani abu daban domin a cimma wani buri wannan ba daidai bane
to wannan defamation a bata sunan nan ƴan sanda ba su da hurumin shiga cikin wannan magana ina fahimce ka
sai dai in akwai abu daya dalilin bata suna sun ga akwai abin da ake kira wato break down of law and order tsakani wato karye doka zai kawo keke kuce wanda zai kawo barazana
sun kai kara gaban wani alkali laraban nan 8 ga wata ne za a bada dama alkalin ya zauna ya saurari wannan shi kuma ya kuke kallon sa bangaren shara wannan ma an bi kaida wajen yadda aka yi wa shi jingau
ba kuskure ma kashi wato kuskure ne bisa kuskure inda harakan ya faru yadda kuma bayanai da suke fitowa a kafofin watsa labarai sun nuna inda maganar ce ta bata suna a gidan rediyo ko wata kafa na labarai sa'annan kuma maganar tsakanin mutum da mutum wanda har yanzu na bata suna ne to na daya ƴan sanda ba su da mahurumi su shigo in ma ka kai karan mutu a wajen ƴan sanda suna da hurumi su nemi mutanen amma bayan an tantance an ji bayanan su an gane cewa babu wani abu wato abinda ake kira criminal elements wato a aifuwa alamu ko wasu wato sharruda ko wasu abubuwan da suke nuna akwai laifuka a ciki ko kuma civil din ya hadu da criminal don yana haduwa duka yana iya ruwa garin civil criminal ya shigo idan aka zo aka samu haka police na da sun yi kuskure na biyu alkalin da ya saurari wannan karan in dai har an kawo maganan ne da defamation
wannan kara ta bata suna ta cancanta a kawo ta gaban alkalin wannan kotu da ake cewa Upper Area Court ko bai cancanta ba
Upper Area Court ai ko da yake kowace Upper Area Court a jihohi daban-daban da yake akwai abun da ake kira state autonomy na judiciary wato na kotuna yana dan bambanta kadan-kadan amma Upper Area Court yawanci ma in dai Upper Sharia Court ba su da hurumi na irin wannan makaran na abun da ya shafi bata suna ba su da wannan hurumin na daya tukunna amma a kaddara ma suna da hurumin bayan da salon da aka kawo case din a ya kamata a kawo shi ba in alkali ya ga dan sanda ya ji ya hurun sa ya abun da ya ga dama ya kawo masa shafi to shi alkalin hurumin sa ne sai ya gera in dai ha alkali bai da hurumi wato jurisdiction na jin kara to bai da hurumi wani ba da dare
to
kaga babban maganar kenan
saboda haka yanzu cewa da akai a maida shi aje a kulle shi din nan wannan ma ba ya iba bisa kaida
kuskure babba ma to ai bai da inci ya saurari karan ma har ai abun da ake kira fili
ƴan sanda sun yi dauki mataki da bai kamata sun shiga aiki magana da ba hurumin su ba shin Yakubu Dangawan yana da iko ya nemi hakkin sa
to zai ne ako yana da sosai ma ai bayan yana da iko amma inda zai iko sa yana farawa ne a lokacin da yayi kokari yayi yunkuri yayi kokarin sa ya samu kotu suka wanke shi an samu an kori shari'ar yayi nasaranta idan yayi nasaranta to daga nan yana da hurumin da zai tafi wa abun da ake kira fundamental human rights enforcement wato yaje ya nemi haƙƙin sa na take masa haƙƙin sa na zama dan ƙasa wanda aka kama shi aka hukunta shi ana kira abun malicious prosecution
haka to barista ni a fahimtar ka me yasa bangaren shari'a da kuma bangaren jami'an tsaro yawanci ake kamar ana amfani da su wajen cin zarafin mara ƙarfi
to tabarbarewa ne na harkan harkoki a nan wuraren ka san ba inda aka fi samu abun da ake kira corruption wato tabarbarewan na gaskiya tauye haƙƙi tauye gaskiya da kuma tabarbarewa irin dai na gaskiya rashin adalci an fi samun sa ko kuma yawanci ya fi shahara a bangaren shari'a da kuma bangaren tsaro domin su suke da ƙarfin doka ta ba su iko suna amfani da doka yadda suka ga dama su yi abin da suka ga dama yawanci domin biyan wasu buƙatu ne wanda ba su ne doka take nufi ba ko kuma doka ta yi tanadi.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau a makon nan sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Mahmud Ibrahim Kwari da barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodone da ma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.